This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsinin ke gabatar da shirye-shiryen sakan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Niger za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alul da kuma niyyar dukkan sazangon FM kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a hantsin nan
Ka fita ka je ka shi aiki a baka kudin ka dan kada saboda haka nazo na tabbata nayi fashin nan sau biyu
Dandanon shirin ciki da gaskiya da zamu kawo muku bayan labaran duniya za ku ji irin sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi cikin mako mu ba ku damar bayyana ra'ayoyinku a filin ra'ayi daga bakin mai shi mu karasa da nasiha wato akwai nasiha kan Kirsimeti yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya
To jama'a assalamu alaikum Wakilai daga bangaren ƴan tawaye da na gwamnatin Sudan ta Kudu sun yi zama na farko a wani yunkuri na shawo kan yakin basasan da ya addabi ƙasar. Bangarorin biyu sun yi zaman ne a Juba babban birnin ƙasar a jiya Talata da fatan kafa gwamnatin wucin gadi wanda za ta kunshi dukkanin bangarorin da ke takaddama da juna. A bayan ƴan tawayen da gwamnatin sun sha gudanar da makamancin irin wannan zama tun bayan da yakin basasan ya barke a tsakiyar watan Disamba shekarar 2013. Shugaba Salva Kiir da shugaban adawa Riek Machar sun sha zargin juna da saba shirin zaman lafiya amma dukkaninsu suna ikrarin cewa za su ci gaba da mutunta matsayin da aka cimma ranar 26 ga watan Agusta duk da cewa ana saba wa'adin da aka tsayar Amurka dai ta yi maraba da wannan yunkurin koma teburin tattaunawa da bangarorin biyu suka fara inda ta yi kira da su saka kishin kasar su a farko kafin wani abu Sudan ta Kudu ita ce yar autar kasashen duniya bayan da ta balle daga Sudan a shekarar 2011
Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga duka bangarori da ke yaƙi a Siriya da su yi gaggawar samar da hanyoyin da za a ratsa da magunguna da kayan abinci domin kaiwa ga waɗanda suke da buƙatar taimako. Mambobin kwamitin sulhun su 15 sun nuna amincewarsu ta bai ɗaya jiya Talata inda suka nuna fushinsu kan yadda bangarori da ke faɗa a ƙasar suka yi biris da buƙatun da Majalisar Dinkin Duniya ta gabatar game da yaƙin na Siriya da ke ƙara ƙazancewa. Wannan kira na kwamitin an yi shi ne domin gwamnatin Bashar al-Assad da kungiyar da ake kira Al-Nusra Front da kuma mayaka da ke da alaka da kungiyar Al-Qaeda wanda duk suke fada a kasar. Har ila yau kwamitin na sulhu ya yi Allah wadai da ayyukan azabtarwa da kisa da kuma batan mutane da sauran laifukan yaki da ake zargi na faruwa a kasar ciki har da na cin zarafin kananan yara.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dakarun kasar Iraki sun kutsa kai cikin tsakiyar birnin Ramadi a wani yunkuri na kwato ikon birnin wanda ya fada hannun mayakan ISIS. Kakakin hukumar da ke yaki da ayyukan ta'addanci a Iraki Sabah al-Numani ya ce a jiya Talata an yi arangama a wasu angunni da ke zagaye da wasu gine-ginen gwamnati tare da haɗin gwiwar dakarun sama. Rahotanni sun ce yayin da dakarun ke kutsa kai cikin birnin na Ramadi sun yi ta tono nakiyoyin da aka binne a gefen hanya. Kakakin ya kuma gaya wa kamfanin dalancin labaran Faransa cewa nan da sawa'i 72 za a kwato birnin na wato Ramadi. Dakar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta sun yi ta lugudan wuta ta sama akan tungar mayakan ISIS da ke wajen birnin. Lamarin da wani kakakin dakarun Amurka Kanar Steve Warren ya ce ya sa mayakan na ISIS suka rasa mafaka. A da farkon watan da ya gabata aka kaddamar da shirin kwato birnin na Ramadi bayan da mayakan na ISIS suka karbe ikonsa a watan Mayu.
Gwamnatin shugaba Barack Obama ta kaddamar da wani shiri da zai tunkari yaki da cutar tarin fuka ko TB da ke nuna turjiya ga magunguna a kasar da ma na duniya baki daya yayin da ake samun akalla mutane 100 da ke kamuwa da wannan cuta a Amurka a duk shekara cutar har ila yau na shafar mutane 500,000 a duk fadin duniya kowace shekara wannan shiri wanda aka kaddamar da shi a fadar White House a jiya Talata shine irin sa na farko da zai tunkari yaki da cutar gadangadan saboda irin illar da take yi Shirin zai mai da hankali ne akan bangarori uku. Na farko, yadda za a ƙarfafa matakai a cikin gida domin yaƙi da cutar. Na biyu kuma, yadda za a haɗa kai da sauran ƙasashen duniya domin yaƙi da cutar ta TB. Sannan na uku, yadda za a ƙara sa himma wajen gudanar da binciken samar da makarin cutar. Wannan shiri dai na daga cikin tsarin shekaru uku zuwa biyar da hukumar kiwon lafiya ta duniya mai lakabin WHO ta shata domin yaƙi da cutar tarin fuka ko kuma TB.
Majalisar Dokokin Girka ta amince da dokar halatta auren jinsi guda duk da adawar da bangaren yan hamayya da cococin ƙasar suka nuna. Da safiyar yau Laraba, majalisar ta amince da dokar, inda wakilai 193 suka amince, yayin da 56 suka nuna akasin haka. Amincewa da wannan doka na zuwa ne shekaru 7 bayan da majalisar ta saka batun auren mace da namiji cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. Sannan ta kisanya na masu auren jinsi guda, lamarin da kotun kare haƙƙin bil'adama ta nahiyar Turai ta ce an nuna wariya. Prime Minister Alexis Tsipras, wanda ya yi alkawarin samar da sauye-sauye a fannin hulɗar jama'a, ya ce samar da dokar za ta kawo ƙarshen halin tsaka mai wuya da ƙasar ta girka ta shiga. Sai dai dokar da ta halatta auren jinsi guda ta haramta musu mallakar 'ya'ya da kuma samun kuɗaɗen fansho da rangwame da ake samu na haraji, wanda tsari ne da ma'aurata mace da namiji kaɗai ke cin gajiya.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tumadalla, za mu kawo muku maimaita shirin ciki da gaskiya kamar nan sai a shakata da wannan fefe da marigayi Alhaji Mamman Shata ya rera tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida. Gaida Mahadi, ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 2:10 na dare. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaicin shirin ciki da gaskiya.
Kafita, ka je ka shi aiki a baka kuɗin ka ɗan kaɗan. Saboda haka na zo na tabbata na yi fashin nan sau biyu. Kuma tun da na yi, yan banga suka kama ni suka rantsar da ni, daga nan ma ban sake ba sai na tafi neman kuɗi. Na yanzu ina neman kuɗi na, aka kira ni aka ce in dawo, hukuma tana nema na.
Fiye da wata uku tun da muka kama su, ba wani wanda ya kuma zo ya tare hanyar nan.
Jama'a, assalamu alaikum. A makon jiya muka fara jin hirar da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari yayi da wasu mutanen da ake zargin cewa yan fashi da makami ne, waɗanda aka kama aka ce suna addabar mutane akan hanyar gwarzo zuwa malumfashi zuwa 'yar mama har zuwa kankara da kuma yankunan da suke tsakanin wannan wuri. A yau za mu ji ta bakin daya daga cikin waɗannan ƴan fashin da kuma mataimakin Inspector General na ƴan sanda Tambar Yabo wanda yake kula da wannan yanki inda aka kama ƴan fashin.
Sunana Bashiri.
Shekara kana?
Shekara ta 19.
Me zafi haka kake tare mutane kake harbewa kana karɓa kuɗin su?
Ito, ni ran kai dade ina son kotu ta yi min ahuwa akan bisa wanda ya ce na harbe shi.
Ina zuwa tukunna. Kai me yasa me damu rayuwarka har kake so ka ringa sata kana tare mutane kana ansi musu dukiya?
To, ran kai dade ni dai sabbi tunda aka rantsar da ni daga nan tun karon damina ya zuba. Yan banga suka zo suka kama mu. Suka yi mana doka suka ce ni kuɗi 17,000 suka ce in na ƙara ɗauka wani
kotu. Abinda na tambaye ka fa baka amsa min ba. Me ya baka tunanin kawai abinda ya dace kai shine ka tara mutane ka anshe musu dukiya?
To, ran kai dade wannan Allah ne ya ɗora mu.
Kamar ya?
Kuma ni a alhali.
Kamar ya mai kamar ya Allah ne ya ɗora mu.
To, mutum bai gagari hukuncin Allah ba.
Muna so mu ji tartibi menene yasa kai kawai abinda ya fi dacewa ka yi shine ka ɗau bindiga ka harbi mutum ka karɓi dukiyarsa.
To, na tabbatar na tare sau biyu kuma ko da na tare sau biyu.
To, me kai ka tarewar me yasa ka tare din?
Rashin kuɗi ne.
Rashin kuɗi kamar ya? Ina ne garin ku?
Kamfanin ba.
Kamfanin ba. Kana da iyaye?
Ina da iyaye.
Kamfanin ba.
Suna raye?
Suna raye.
Shi wannan kamfanin bawon a ina yake a wannan garin a wannan local government yake?
Karamar hukumar manumfashi ce. Ai duka gabaki ɗaya mu nan duk manumfashi ce.
Iyayenka suna da gona?
Eh suna da gona.
Suna da dabbobi?
Ba su da wannan dabbobin sosai.
Iyayenka ba sa baka abinci ne kana ci?
Da leburanci ma nake zuwa.
Ina kake zuwa leburanci?
Ina zuwa Enugu.
Enugu? To a Enugu me kake in ka je leburanci?
Ina togar rogo. Da noman rogo.
To me yasa ka daina zuwa Enugu noman rogo ka ci halaliyar ka dawo kake harba mutane ka dauka musu kudi?
To ran kai dade da Lagos nake zuwa sai na ga Lagos yi wahala ta yi yawa. Sai na koma Yangade. Na je Yangade in mu gini rogo mu dora mota a bamu kudi sai mu noman rogo. To bayan nan sai na dawo sai Allah ya jarabce ni. Na tabbata ni dai na yi sau biyu.
To, wai ni me yasa din ka ga cewa ya gwara kai sata din maimakon ka je ka dinga noman rogon ana biyan ka hakkinka?
To, haka dade wannan yanzu muka gane ni da na tabbata ma akan lokacin na aiki biyu din da nai da mutuwa ma nai ya
kai. Wai kudin leburancin ba sa isakka ne a rayuwanka?
Eh to, suna isata.
Nawa an kai leburanci a rana an ka je Port Harcourt ko Lagos din? Nawa ake baka?
In dai mota ce, muka toge mota ana bamu muka shika ta bamu 1,500.
A rana kuna cika mota ɗaya?
Eh to mutum biyu ba sa cika mota ɗaya. Ai dai kamar mutum hudu haka.
Yawwa.
Su shika.
Gobe ma ku cika wata?
Gobe ma in an kira mu muje, in ba kira mu ba muna nan zaune sai lokacin da aka kira mu za mu je.
To wannan kudin karena da kake samu na leburanci shine yasa kake ganin ya kamata kai sata kai fashi da makami?
To ran kai dade wannan dai kaddara ce daga Ubangiji.
Abinda nake so da kai kaga a hannun hukuma kake yanzu.
Ni yanzu a hannun hukuma.
Yawwa, gwara ka fada hukuma gaskiya ta san menene yake damun ka har ka yanke shawara ka dinga fashi da makami dan ta dau mataki tunda dai da kai da ita din da wannan kake wasatar din mallakar ta ne. Me yiwa ta maka adalci ka fada mana menene yasa kake ka yanke hukunci ka dinga yin satar ma kuma ta fashi da makami menene yasa?
To ran kai dade rashin kuɗi ne suka dame ni haka.
Kana da mata?
Ina da mata.
Yayanka nawa?
Banda yaro ko daya.
To ya haka rashin kuɗi yake damun ka?
To ran kai dade abin da yasa rashin kuɗi suke damuna. Ka fita ka je ka shi aiki a baka kuɗin ka ɗan kaɗan. Saboda haka nazo na tabbata na yi fashin nan sau biyu kuma tunda da nai yan banga suka kama suka rantsar da ni daga nan ma ban sake ba sai na tafi neman kuɗi na yanzu ina neman kuɗi na aka kira ni aka ce in dawo hukuma tana nema na.
Shi wanda kai mar fashi sau ɗaya sau biyu ka san da ya samu kuɗin sa?
A'a. A'a.
To me yasa ka ga cewa gwara ka kwace?
Ito na tabbata.
Gashi ma an ce a garin fashi ka da fashi zaka wa ƴan sandan ne ka harbe su?
Ni ran kai dade tsakanin da Allah na ce maku ko Qur'ani ne za a kawo tsakani na da Allah ni ban harbi mota kin sanda ba sabbi kome ne ni yanzu tunda Kabiru ya ce min haka bayin da zanyi rankai dade amma ku ne kuka san masalahatar da za ku iya biyo mana ku gane ni da shi wane ne mai ƙarya a tabbaci wannan akan wannan al'amari
yanzu da kai da kuka kai wannan lokacin da kuka harbi aka cika da ake cewa an harbi mota yan sanda kake cewa ba kai bane lokacin ku nawa ne
lokacin muna da dai yawa
kaman ku nawa ne
akwai Kabiru akwai wannan
waye wannan
bebe Sa'idu akwai Boka babban mu
shine shugaban ku
eh
to uku kenan
Kato shine shugaban mu ko
wannan Kato
Kato
Kato ko Boka wa shugaba
wa shugaba
su biyu ne sune shugabanni
sune shugabanni
ko Kato wani
to ku hudu kuka fito kenan har kuka harbi yan sanda
akwai Shafiu na tsatta ko
wannan fa
wannan ban taba yi da shi ba gaskiya
wai in tambaye ka lokacin da kuka fito yan sandan nan wai me suka yi muku ne har kuka je kuka harbe su kuka harbi motar su kuma suka abu
to rankai dade ni dai kwa lokacin nan tsakani na da Allah ban san wannan harbin nan ba amma ni na tabbata tsakani da Allah ba ni bane na
harbi ka san an yi harbin
na tabbata sun yi harbi
an yi harbi
eh
lokacin yan sandan me za su yi muku sun gan ku ne
ni dan sandan nan ba su gan ni ba ba su gan mu ba
amma kuka harbe su
to ni da tsakani da Allah kwa lokacin nan ni da
wai harbe su
tsakani da Allah boka ne
mataimakin inspector general na yan sanda tambar yabo shine mai kula da wannan shiya inda aka kamo waɗannan mutane da ake zargin cewa yan fashi ne
alhamdulillahi kamar da na ga maka mutane malum fashi armama sun kamin ƙara cewa lalle an dame su wannan hanya kuma na sa patrol na musamman kuma cikin yarda Allah mun kama set biyu na yan fashi da makami waɗanda ke damuwa wannan hanya yanzu na tabbatar maka da cewa yanzu fiye da wata uku tunda muka kama su ba wani wanda ya kuma zo ya tare hanyar nan na kira maka su ka gan su ka yi interview da su sun gaya maka har yan sandan mu sun harba bisa wannan hanya din kuma kamar yadda na faɗa ma akwai saura waɗanda nake so banda gobe za mu kawo su nan muka kawo su kuma ka zo ka yi interview da su su ma ka jiya to muna kokari bakin gwargwaro kuma yan banga na malumfashi yar mama dole in ce musu har ma da yi dole in jinjina musu sun taimaka kwarai wajen gudanar da waɗannan ayyuka na patrol din na neman ruwa jallo waɗannan mutane suka hana ma mutane zama lafiya a wannan yanki namu
wani al'amari da ke girge zuciya shi ne galibin waɗanda kuka kama ɗin nan ga su ƙananan shekaru ne da su daga 19 ne 20 da ɗoriya tun da bincike kuke yi kuna da wasu bayanai ne kan cewa akwai wasu manya da suka ɗaure musu gindi ne ko kuma a yabe
a to ai Mahmud ai sun gaya ma da kasu cewa suna da manyansu su boka su wane ne cewa su ne manyansu amma ai su wanda kai shekara 19 ba za ka ce mishi yaro ba don doka ta ce shekara 18 to ba wanda a da 18 cikinsu daga 19 na 21 25 sun haɗa maka da kansu so ba yara ba ne daidai suke da kowa a idon doka
yanzu tunda sun zo hannu kuma na san kuna zurfafa bincike idan an kammala me zai faru
za ka yi skoto da lafin fashi da makami ai su suka harbi ɗan sandan mu kuma kaji sun haɗa maka za ka yi skoto in muka gama da bincike da kyau mun ka tabbatar wa yayi mi kowa an ka tabbatar ga lahinsa da yayi sai a bashi lahin shi sai ta ya fuskance shi a gaban
wai cajin da za ku yi musu to kuma gashi sun harbi dan sandan ku shi ma zai shiga ciki
amma rabu ne dole ya shiga ciki an karabi dan sandan mu ya za an karabi wani civilian mun ka kai mutum kotu bale an harbi dan sandan mu dole ka yi skoto za ka yi skoto da lahin fashi da makami ga makamin ka yi fashi abin da doka ta ce a tabbatar da akwai makamin to akwai makamin an kama su da shi
to a yayin da wannan shekara take karewa wasu muhimman abubuwa ne suka faru gare mu a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya kuma ina za mu dosa a cikin shekara mai zuwa a kasance da mu a shiri na gaba
za ku saurari sabon shiri ranar da cikin shirinmu na safe batun hari da ya halaka mutane uku a Gombe da muka kawo muku jiya talata yana daga cikin rahotanni da wasu jaridun arewacin Najeriya suka maida hankali a kai a makon nan
Da jaridar People's Daily za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna yadda wasu ƴan bindiga suka kai hari a wani gidan ƴan ƙasar Lebanon tare da kashi ƴan sanda guda uku a cikin garin Gombe dake arewa maso gabashin Najeriya. A can gefe guda kuma jaridar ta People's Daily ta bugu wani labarin da ke nuna yadda wani yaro ɗan ƙungiyar Boko Haram yayi ƙunar bakin waki ya tada bom dake jikinsa, inda ya kashe kansa tare da wasu mutane guda shida a jihar Borno. A can cikin jaridar Daily Trust kuwa ta bugo wani labarin da ke nuna yadda gwamnatin jihar Kwara ta sanya wani kwamitin bincike akan rikicin da ya tashi a yankin Tsaragi a tsakanin Yarbawan Sheri da kuma Nufawan yankin a ƙarshen makon da ya gabata. A bangare guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke nuna cewa wata kotu a Abuja fadar gwamnatin Najeriya ta wanke wasu jami'an ƴan sanda guda biyar da aka yi zargin suna da hannu wajen kashe shugaban ƙungiyar Boko Haram Muhammadu Yusuf. Alƙalin kotun dai mai shari'a Ivo Chuku ya ce babu wata kwakwarar shaida akan waɗanda ake zargin. To ita ma dai jaridar Leadership ta bugu wani labarin da ke nuna cewa hukumar kare haƙƙin ɗan adam a Najeriya ta sanya wani kwamitin mutum biyar da zai binciki abin da ya haddasa rikicin da ya faru a tsakanin mabiya ɗariƙar Shi'a da kuma sojojin Najeriya a birnin Zaria. Kwamitin dai na da watanni biyu domin ya kammala aikinsa. A ɓangare guda kuma jaridar ta Leadership ta ba da labarin yadda rundunar ƴan sandan jihar Katsina ta haramta sai da man fetur daga ƙarfe 7 na yammaci har ya zuwa ƙarfe 7 na safi a faɗin jihar ta Katsina. Jaridar Blueprint ta bugo wani labarin da ke nuna yadda rundunar sojin Najeriya ta hallaka wani shugaban ƴan ƙungiyar Boko Haram tare da wasu ƴan ƙungiyar guda biyu a lokacin da sojojin ke sintiri akan hanyar Bali da ke cikin jihar Borno. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala da wani labarin da ke nuna rundunar tsaron Najeriya na yin gargaɗi ga ‘yan Najeriya akan wani sabon salon yaudarar jama’a da ƙungiyar Boko Haram ta ɓullo da shi domin kashe mutane. Ɗaya daga cikin sabon salon dai shi ne yin kururuwar neman ɗaukin jama’a domin tada bama-bamai a lokacin da suka taru. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla, kamar yadda muka saba duk shekara daidai wannan lokaci muna kawo muku nasihar Kirsimeti ga Reverend Elijah Madu.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people both near and far. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas.
Sunana Reverend Elijah Madu. Abun da ya shafi muhimmancin Kirsimeti yana cikin littafin mai sarki, da cewa Allah ya aiko da dan sa hafefe kadai wanda ya zo ya zama mai ceton duniya. Ta wurin sa ne kadai shi Yesu Almasihu kowane mu a cikin duniya zai iya samu ceto, banda shi ba wani hanya. Ko da shi ke a wannan zamani abubuwa sun lalace da yawa, mutane sun kama abinci da shiya sun mai da shi ya zama alolin da ake bautawa. Amma nufin Allah shi ne a wannan lokacin bukin nan ya kamata mu yi tunanin haifuwar Yesu Kristi, mu yi bukin nan muna gode ma Allah, muna dokaka sunan Ubangiji, muna gode mishi domin wannan ceton da ya bamu ta wurin ɗansa Yesu Kristi. Sannan kuma mu tuba daga ayyukanmu marasu kyau, zunuben da muka aikatawa, mu daina bin Iblis. Bai kamata a lokacin bukin Kirsimeti din nan a same mu muna shigowa muna zurfi cikin zunubi ba, kuma mu wasa da labarin wannan ceto domin kowa ya ji ya kuma samu rai madawwami.
Let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year, and let it be Christmas.
Yanzu karfe 2 da kusan minti 25 sashin Hausa na murya Amurka ake sa, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyi da kuma bari akwatin sakonni.
Hello, assalamu alaikum gidan Radio America. Mai magana Raji Kano kan wajen kore mazaunin Ajeje Saloja. To yau zan tofa albarkacin baki na ne akan irin abin da yake nema a samu al'ummar Najeriya gaba daya na bajetin kudin da muke sa mai girma General Muhammadu Buhari zai yi a Najeriya. Ubangiji Allah ya sa ka dan ya zartar da wannan kasafin kudi na Najeriya. Allah ya sa shugabannin da za su aiwatar da wannan ayyuka, Allah ya sa ka su ci amanarsa albarkan manzon Allah don abin da yake cutar mu kenan. A bada amana shauran jama'a su ci. Muna kira ga al'ummar Najeriya, kowa ya zuba ido a yankin da yake da wata dinsa da mazaɓarsa, duk wani shege da ya riga cikin amanar mu, to don Allah don annabi mu kokarin kauda shi a zaɓe na gaba mai zuwa. Ubangiji Allah ya sa mu gane, kuma Allah ya sa a yi aiki da gaskiya. Albarka ya Rasulullahi da karabi kano kan wani kone mazaunin Ajeje Saloja.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America. Mai magana suna na Salisu Falalu daga Helele ya Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina kira karamin ministan mai da babban ministan mai shugaban Najeriya Jama'a Muhammadu Buhari. To Allah a taimaka a yi magana saboda matsalan mai dangare ke faruwa, saboda wallahi mu talakawa muna shan wuya wurin sayan mai, saboda wani wuri ana sai da lita naira 200, wani wuri naira 160 har 180 ana sai su. Don Allah a taimaka domin talakawa la suna shan wuya, sannan ga dogon layi game da kan dan ka samu mai danga. Allah ubangiji shi ba shugabannin mu aiki yin mana azalci. Ya magana suna na Salisu Falalu daga Helele ja Sokoto a tarayyar Najeriya.
To madalla masu aro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Wakilai daga bangaren yan tawaye da na gwamnatin Sudan ta Kudu sun yi zama na farko a wani yunkuri na shawo kan yakin basasan da ya addabi kasar. Bagarorin biyu sun yi zaman ne a Juba, babban birnin kasar, a jiya Talata da fatan kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta kunshi dukkanin bangarorin da ke takaddama da juna. A bayan tawayen da shugaban wato gwamnatin sun sha gudanar da zama tun bayan da yakin basasan ya barke a tsakiyar watan Disamba shekarar 2013. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga duk bangarorin da ke yaƙi a Siriya da su yi gaggawar samar da hanyoyin da za a ratsa da magunguna da kayan abinci domin kaiwa ga waɗanda suke buƙatar taimako. Mambobin kwamitin su 15 suka nuna amincewarsu ta bai ɗaya a jiya Talata, inda suka nuna fushinsu kan yadda bangarorin da ke faɗa a ƙasar suka yi biris da buƙatun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar game da yaƙin na Siriya da ke ƙara ƙazancewa. Dakarun ƙasar Iraki sun kutsa kai cikin tsakiyar birnin Ramadi a wani yunkuri na kwato ikon birnin wanda ya fada hannun mayakan ISIS. Kakakin hukumar da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci a Iraki Sabah al-Numani ya ce a jiya Talata an yi arangama a wasu angwanni da ke zagaye da wasu gine-ginen gwamnati tare da haɗin gwiwar dakarun sama.
To madalla gaishe ka da haka, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin Himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Kamin na madadin dukkan abokan aiki musamman shi Mahmud Lalo da kuma Julie Leather Gresham da kuma ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma engineer Charles Haas da ya riga mata a nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai anjima mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.